Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sun yanne ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin ciki kasancewa da ku. A cikin wannan shirin na ranar yau Juma'a 25 ga watan Agustan shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
To Murtala, kasar Norway za ta tallafa wa Ukraine da wasu jiragen yaki na F-16 waɗanda za su taimaka mata yakar Rasha. Dakarun Australia da Philippines sun yi wani atisaye na haɗin gwiwa a ranar Juma'a a wani muhimmin wuri da ke kudancin tekun China. Sannan UNICEF ta yi gargaɗin cewa shekara guda bayan mummunar ambaliyar ruwa da ta auku a Afghanistan, miliyoyin yara suna buƙatar tallafi na jin ƙai da kuma kulawa ta musamman.
To bayan labaran duniya za ku ji cewa ƙasashen Mali da Burkina Faso sun jaddada ƙudurinsu na mara wa jamhuriyar Niger baya kan yaki da 'yan ta'adda da kuma duk wani hari da za a iya kaiwa ƙasar daga waje sakamakon juyin mulki.
Gama gwiwa wannan shi lallai zai sa a ci nasara in dai ƙasashen suka gama kansu harkar sahelcin nan sai 'yan sahel suka iya magani.
Gwamnatin ƙasar Ghana ta rattaba hannu kan dokar soke hukuncin kisa a ƙasar, lamarin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka bayyana a zaman gagarumin ci gaba.
Ni dai a gani na dokan da aka kawo a fidda annabci da annabci ne lumuri na ya yi kawai ba mai shi lafin kirini saboda ya yi zo mai shi da laifi bayan ka hukunci da bayan zuwa an gano bai da laifi.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirin mu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurari, amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum, barkanku da yammi yau ga labaran duniya. Yayin wata ziyara a Kyiv, Firaministan Norway Jonas Gahr Støre ya faɗa a ranar Alhamis cewa ƙasarsa za ta tallafa wa Ukraine da jiragen yaƙi samfurin F-16. Nan take Støre bai faɗi adadin jiragen da za su kai wa Ukraine ba, amma ya ce kila ƙasa da goma ne. Norway ita ce ƙasar Turai ta uku bayan Netherlands da Denmark da suka ayyana baiwa Ukraine tallafin jiragen F-16 don yaƙar Rasha. Kazalika a jiya Alhamis din Amurka ta karkaba mutane 11 da aka alakanta su da kwashe yara daga Ukraine zuwa Rasha tare da sauya tunaninsu. ‘Yan sandan Maui sun bayyana sunayen mutane 388 da aka kasa gano su bayan wutar dajin da ta auku a farkon watan nan. A wata sanarwar bidiyo da aka watsa a jiya Alhamis, shugaban 'yan sandan Maui John Pelletier ya fahimci cewa fitar da sunayen mutanen zai iya jefa 'yan uwan waɗanda ba a gani ba cikin mawuyacin hali, amma dai za su taimaka wajen gudanar da bincike. Jerin sunayen dai ya kunshi lambar wayar mutanen da inda za a iya samun su. Pelletier ya buƙaci duk wanda sunan shi ke cikin jerin sunayen ko kuma yake da bayani a game da wani wanda ke cikin waɗanda aka bayyana ya tuntuɓi hukumar 'yan sandan Maui ko kuma hukumar FBI. Kamfanin dillancin labarai na AP ya ba da rahoton cewa a shekara ta 2018 bayan wata wutar daji da ta auku a Paradise da ke jihar California, jami'ai sun rage alƙaliman waɗanda suka ɓace daga 300 da aƙalla dozin guda cikin wata ɗaya bayan bayyana sunayen waɗanda aka ba da rahoton rashin gano su. Sashen da ke kula da al'amuran yara ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya yi gargaɗin cewa shekara guda bayan mummunar ambaliyar ruwan da ta auku a Afghanistan, miliyoyin yara suna buƙatar tallafi na jin ƙai da kuma kulawa ta musamman. Gargaɗin UNICEF a yau Juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi a gabashin lardin Pakistan suke ƙoƙarin kwashe mutane daga yankin kogin Sutlej da ke ambaliya. Sannan kuma yana zuwa ne watanni bayan ƙasashe da dama da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi a Geneva suka yi alƙawarin tallafawa Pakistan da sama da dala biliyan 9 da zai taimaka mata wajen farfaɗo da tattalin arzikinta bayan ambaliyar ruwa da ta auku a baran. Sai dai kuma duk alƙawuran a matsayin biyan bashin ayyukan ci gaba ne, kuma ya zuwa wannan lokaci ayyukan suna matakin shiri ne. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. gwamnatin rikon kwariyar jamhuriyar Nijar ta amincewa da karun kasashen Mali da Burkina Faso da su shiga kasar don yaki da 'yan ta'adda a duk lokacin da bukatar hakan ta taso. A ci gaba da karfafa matakan da kungiyoyin jihadi da suka addabi wato a ci gaba da karfafa matakan yaki da kungiyoyin jihadi wanda suka addabi yankin na Sahel. A wani taron tattaunawa kasashen na Mali da Burkina Faso su kuma jaddada kudirin su na kaiwa Nijar din dauki idan har aka dauki matakin kai musu yaki sakamakon juyin mulkin soji. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aika mana da karin bayani.
A ƙarshen wata tattaunawar da ta hada ministan harkokin wajen Nijar Bakariya Usangare da takwarorinsa na Mali Abdullahi Job da ta Burkina Faso Olivia Ruamba a albarkacin ziyarar wuni daya da suka gudanar a birnin Yamai, kasashen uku sun kara jaddada aniyar karfafa matakan haɗin gwiwa a fannin tsaro kamar yadda aka bayyana a sanarwar ƙarshen taro wacce sakataren harkokin wajen Nijar Umaru Ibrahim Sidi ya gabatar.
Sur le plan sécuritaire, les trois ministres ont évoqué les menaces terroristes.
Yace a fannin tsaro ministocin uku sun tabo matsalolin ta'addanci da na masu yada aqidar tsatsauran ra'ayi a yankin Sahel da Afirka ta Yamma musamman a kasashen uku makwabtan juna. Sun jaddada aniyar hada karfi don murkushe waɗannan masifu da ake fuskanta shekara da shekaru a wannan yanki wanda kuma ke tarnaki ga ayyukan ci gaban al'umma. Sun kuma nanata buƙatar ƙarfafa tsarin musayar bayanai da ayyukan sintiri na haɗin gwiwa don fatattakar ƙungiyoyin ta'addanci. Haka kuma ƙasashen nan uku sun amince su baiwa juna ɗaukin soja a duk lokacin da aka fuskanci wani farmaki daga waje ko wani harin ta'addanci.
Ils ont décidé de mettre en place un cadre de concertation.
Domin cimma nasara a yunkurin da aka sa gaba waɗannan ƙasashe sun yanke shawarar kafa wata cibiyar tuntubar juna wacce a ƙarƙashin ta za su tafiyar da ayyukan haɗin gwiwa a ƙoƙarin magance dukkan ƙalubalen da ka iya tasowa. Haka kuma a cewar su kofa na buɗe ga dukkan wata ƙasar da ke fatan shiga wannan tafiya ta neman zaman lafiya, tsaro, harkokin kuɗaɗe da tattalin arziki. Sabili kenan suka kudiri aniyar kafa wata sakatariyar haɗin gwiwa a cewar wannan sanarwa.
Ils ont salué la signature par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.
Taron ministocin ya yaba da wasu dokoki biyu da shugaban majalisar CNSP Janar Abdurrahman Chani ya saka wa hannu a jiya Alhamis waɗanda ke baiwa sojojin Mali da na Burkina Faso izinin tsallaka iyakar Nijar a duk lokacin da aka fuskanci wata barazanar tsaro.
D'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression.
Dama dai masana sun sha gargaɗin gwamnatocin ƙasashen Sahel akan maganar haɗin kai don tunkarar ƙalubalen da ya addabi wannan yanki yau shekaru aƙalla goma. Dr. Sadiq Abba mai sharhi ne akan lamuran tsaro.
Gaba gwiwa wannan shi lalle zai sa a ci nasara. In dai ƙasashen suka gama kansu harkan Sahel kinnan sai 'yan Sahel suka iya magani.
Samun dangantakar da aka fuskanta a tsakanin Nijar da kasashen Mali da Burkina Faso sakamakon juyin mulkin da soja suka yi a waɗannan ƙasashe biyu ya haifar da zaman marina a tsakanin su. Haka kuma sabon yanayin siyasar da yankin ya tsinci kansa ya ruguza ƙungiyar Jason Sahel wacce ainihi ta ƙudurtawa kanta yaƙi da 'yan ta'adda a ilahirin ƙasashe biyar mambobinta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da X da Instagram har ma da YouTube. Yanzu kuma ga Aisha da cigaban labaran duniya.
Dakarun Australia da Philippines sun yi wani atisaye a ranar Juma'a wani muhimmin wuri da ake takaddama a kai a kudancin tekun China, yankin da China take ikirarin nata ne, inda shugaban Philippines Ferdinand Marcos ya yi jinjina tare da nuna mahimmancin wannan haɗin kai. China ta aiki ɗaruruwan jami'an gabar teku, dakarun sojin ruwa da sauran jami'ai masu sintiri a kan tsaunukan da ke kudancin tekun China, wanda take ikirarin mallakinta ne duk da wani hukuncin da kasashen duniya suka yanke kan cewa ba ta da iko kan yankin. An gudanar da atisayen haɗin gwiwar da aka yi a yau Juma'a a sansanin sojojin ruwa da ke akalla kilomita 240 zuwa gabashin Scarborough Shoal, wani yankin da ake kama kifi wanda China ta karɓe ikonsa daga Philippines a shekara ta 2012 bayan wata arangama. atisayen dabarun saman ruwa da tuddai na haɗin kan shine atisaye babba na farko da kasashen biyu suka yi inda aka horar da su dabarun kwace wani yanki dake karkashin ikon abokan hamayya a ƙarshe a yau juma'a ake sa ran cewa shugaban kungiyar kwallon kafar Spain zai yi murabus Luis Rubiales ya sumbaci Jenny Hermoso zakarar gasar cin kofin duniya a labbanta ba da izinin ta ba a lokacin da ake bikin bada kyautattuka a ranar Lahadi a babban birnin Australia Sydney bayan da 'yan wasan Spain suka lallasa 'yan wasan Ingila a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniyar bana kungiyar kwallon kafa ta Spain ta kaddamar da bincike akan aukuwar wannan lamarin Martinin Rubiales na farko bayan sukar da ta biyo bayan shi baya shine ayyana waɗanda suke sukar abin da ya aikata da wawaye daga bisani ya bada hakuri amma Foreign Minister Spain Pedro Sanchez ya ce hakan bai wadatar ba bugu da ƙari kuma bayan wasan da aka yi a ranar Lahadin Rubiales ya nuna wata alama ta batsa yayin da yake murnar nasarar da Spain ta samu ba tare da yayi la'akari da cewa sarauniyar wato sarauniya Letizia da matashiyar Etta na zaune a gefen sa ba.
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai a kasar Ghana. Shugaban kasar ta Ghana Nana Akufo-Addo ya rataba hannu kan kudirin dokar da majalisar dattawan kasar ta amince da shi na soke hukuncin kisa sabuwar dokar ta yi tanadin hukuncin daure rai da rai akan waɗanda aka samu da laifin maimakon yin musu hukuncin na kisa tuni kuma da kungiyoyin kasa da kasa suka yi marhabin da wannan ci gaba ga rahoton Hamza Adams daga Kumasi
Al-amarin Shehu Abdullahi
lokacin sallan azhar na karatowa Shafiu Ayinde na alwala domin gudanar da sallah an sako Shafiu daga babban gidan kasan Kumasi Central Prison bayan ya shafe shekaru biyar ana tsare da shi Shafiu na daya daga cikin farsunonin da suka yi mu'amala da waɗanda an ka yanke ma hukuncin kisa yayin da yake gidan kaso abinda yace suna cikin mawuyacin hali sosai Shafiu ya ce wasu daga cikin waɗanda an ka zartar da hukuncin kisa a kansu sun faɗa masa cewa ba su da laifi amma sabida ba su da mataimaka wajen kare su a kotu yayin sanadin zartar da hukuncin kisa a kansu
to shina neman wani taimako ko a kawo lawyer ko ya samu lawyer lawyer zo defend shi amma babu ba buri su kusa da kushera nan juma'a kawai in sun shiga kuma shi kuma juma'a wallahi suna cikin masuwa sosai sosai so shi gidan ma sun doke yan kwandai mun ma kamar su yau ya mutu ko gobe ya mutu
rahotannin da hukumar kula da gidajen yarin kasar ta fitar sun ce babu wanda an ka yanke wa hukuncin kisa a Ghana tun daga shekarar 1993 zuwa yanzu duk da cewar ya zuwa shekarar bara ta 2022 akwai mutane 176 da kotuna suka yanke wa hukunci na kisa to sai dai a wani bangare na neman ƙari yancin al'umma ta kasa majalisar dokokin kasar Ghana ta kada kuri'ar soke hukuncin kisa matakin da ya sanya kasar cikin jerin kasashen Afirka da dama da suka yi wasi da zartar da hukuncin a shekarun baya-bayan nan halin yanzu za a rinka zartar da hukuncin daurin rai da rai ne kan masu laifin da suka cancanci a aika su barzawo maimakon hukuncin kisa Francis Xavier Susu dan majalisar da ya gabatar da kudirin soke hukuncin kisan ya bayyana matakin da sun kacin ma a matsayin gagarumar nasara kan kare haƙƙin bil'adama a Ghana
punishment has no place in today's world
hukuncin kisa baya da mazauni a duniya kuma babban laifin keta haƙƙin bil'adama ne ya kamata mu fahimci cewa ba daidai bane a zartar da hukuncin kisa kan wanda ya aikata laifin kisa muddan mun nuna cewa muna kyamar kisa ina farin ciki matuka sabida mun iya mun soke hukuncin kisa a yau mutane 178 da an ka zartar da hukuncin kisa a kansu za su yi farin ciki sosai tunda dai wasu kungiyoyin kasa da kasa masu fafutukan kare haƙoƙin bil'adama suka yi marhaba da wannan matakin
Jenny for abolishing the death penalty in Ghana has been a rather long one
matakin soke hukuncin kisa a Ghana wani tafiya ne mai nisan gaske shekara 35 kenan da kungiyar Amnesty International ke kokarin tabbatar da cewa an soke hukuncin kisa a Ghana abinda ya kamata mu aiwatar a yanzu shine mu fara wayar da kan al'umma kan dalilin kawar da hukuncin kisa a cikin dokokin mu wasu al'umman kasar dai sun tofa albarkacin bakin su akan wannan doka.
Ni dai a gani na dokan da aka kawo a fidda annabi bin nafsi ne lumuri na yayi kawai ba mai shi lafin prison saboda ya yanzu mai shige da laifi bayan ka hukunci daga baya yanzu an gano bai da laifi.
In ba komo da tsofan dokan ba to an ba mai agu hanya su yi abin da ya kamata su yi. Yasa ni a rayina parliament su sake duban dokan.
A yanzu Ghana ita ce ƙasa ta 29 da ta soke hukuncin kisa a Afirka kuma ta 124 a duniya. Hamza Adam, taskar VOA daga Accra, Ghana.
To madalla a gaida Hamza Adam. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Kashin makon da ya gabata ne kungiyar ƴan arewacin Najeriya da ke zaune a nan Amurka da ake kira zumunta ta gudanar da babban taron ta na ƙasa na wannan shekara. Za ku ji yadda taron ya kaya. Sannan za ku ji abin da shugaban Amurka Joe Biden ya ce bayan da rahotanni suka nuna cewa shugaban kamfanin sojojin haya na Wagner, Yevgeny Prigozhin, ya mutu a wani hatsarin jirgin sama a ranar Laraba. Waɗannan batutuwa na daga cikin abubuwan da shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai nazari a kai. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar da watakila wasu ku suka ji a farkon shirin. Kungiyar ƴan arewacin Najeriya mazauna nan Amurka da ake kira zumunta ta gudanar da babban taron ta na ƙasa na wannan shekara. Taken taron na bana shine yadda ƴan Najeriya mazauna Amurka za su bada gudunmawa wajen gina ƙasar su. Jakadan Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Tijjani Bande, wanda ɗan yankin arewacin Najeriya ne, shine bako na musamman da ya jawabi a wannan taro, inda ya tsokaci kan hanyoyin da wannan kungiya za ta iya tallafa wa Najeriya don ta samu ci gaba.
Na ɗauki abubuwa uku da nake ganin suna da muhimmanci ainun. Na farko shine taimakawa akan zaman lafiya, domin rigingimu sun yi yawa a arewa da kuma Najeriya gaba daya. Abu na biyu shine ilimi. Ilimi babu abin da zai gudana a duniya mai amfani idan ba ilimi. Ya kamata a inganta taimakon mutane su samu ilimi. To akwai abu na uku shine tattalin arziki, ko musamman saman ma mutane abinyi. Hanyoyin haka suna da yawa, amma dai a arewa inganta gona, aikin noma yana da muhimmanci.
Shugaban kungiyar ta zumunta Sunday Bitrus, wanda shine shugaban mafi karancin shekaru da ya jagoranci wannan kungiya, ya yi karin haske kan dalilin da yasa suka zabi taken na bana.
Abin da yasa muka zabi wannan taken saboda muka cewa kamata mu ci gaba da bada gudunmawa mu a Najeriya. Saboda mun ga cewa mutane suna nan a nan Amurka suna aiki, suna samun kuɗi, wani lokaci suna son su taimaka wa mutane amma ba su san koya za su yi su taimaka wa mutane ba. Wani lokaci ma ba sha'anin kuɗi ba ne, wani lokaci sha'anin basira ne wanda suka sani na ayyukan nasu, kamar ta wurin na'urorin kwamfuta. Akwai wanda suka taka rawar gani a nan Amurka kuma suna nufin su ba da irin wayannan ilimin a Najeriya amma ba su samu wannan zarafin ba.
To cimma manufa ta taimakawa babbar ƙasa kamar Najeriya mai kabilu da mabiya addinai daban-daban kan ci nasara ne kadai idan akwai haɗin kai a tsakanin mutanen da suka fito daga ƙasar. Kamar yadda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Ali Mustapha Sokoto, wanda shine shugaban wannan kungiya na farko, ya ce
tare a 1991 lokacin da muka kafa zumunta a nan Amerika akwai kungiyoyi da yawa na Najeriya, akwai na Inyamurai, akwai na Yarbawa, hatta ita arewa lokacin a Yarbawa take fata akwai kungiyar Sakkwatawa, akwai ƴan Filato, akwai ƴan Kogi, ƴan Kwara. sai mu kaga cewa in ana meeting kowa zai je can ya dan meeting din shi ba a san abin da yake faruwa sai muka ce to aje wannan fa tana tarihi tana da muhimmanci a cikin Najeriya kuma yanki ne hadadde me yasa ba za mu kafa kungiya da za ta hada kan kowa da kowa ba mutane suna ci gaba da yan kungiyoyin su na jihohi amma wannan ta zama kamar lema
to wannan kenan To a ranar Laraba ne rahotanni suka nuna cewa shugaban kamfanin sojojin haya na Wagner Yevgeny Prigozhin ya mutu a wani hatsarin jirgi da ya fadi a yankin Rasha. Bayanai daga hukumomin Rasha sun ce akwai sunan Prigozhin a jerin sunayen fasinja da ke cikin jirgin. Sojojin hayar Wagner sun taimaka wa dakarun Rasha a yakin da suke yi da Ukraine. Hasali ma sun taka gagarumin rawa wajen fadin da ya ba Rasha damar karbe yankin Bakhmut kamar yadda take ikirari. To sai dai a watan Yuni da ya gabata shugaban sojojin hayin na Wagner Prigozhin yayi wani bore da yasa suka sa kafa wando daya da shugabannin dakarun Rashar boren da bai nasara ba sai dai ya nuna baraka tsakanin Rashar da sojojin hayin na Wagner dake ta siyaki duk da cewa an cimma wata matsaya ta sulhu tsakanin su da sojojin na Rasha tun daga lokacin da Prigozhin yake takaita bayyana kansa a bainar jama'a gudun kada wani abu ya same shi Shugaban Amurka Joe Biden wanda ya sha yin gargadi ga Prigozhin kan ya dauki matakan kare kansa ya ce bai mamaki ba da ya samu labarin mutuwar Prigozhin.
I don't know for fact what happened but I'm not surprised.
Da manema labarai suka tambayi Biden ko yana ganin akwai hannun shugaban Russia Vladimir Putin a mutuwar Prigozhin sai ya ce Abubuwan da kan faru a Russia waɗanda babu hannun Putin a ciki ba su da yawa amma dai ban da cikakkun bayani da zan bada amsa. To wannan lamari na faruwa ne yayin da ya rage sawo'i kadan tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya mika kansa ga hukumomin jihar Georgia inda aka tuhume shi da laifin yunkurin murɗe sakamakon zaben shugaban kasa a jihar zargin da Trump ya sha musantawa a lokacin a farkon makon nan dai masu taimaka alkali a shari'a suka ce Trump da wasu makarrabansa 18 sun keta doka da suka yi yunkurin neman ƙuri'u ta barauniyar hanya don su nuna su suka lashe zaben shugaban ƙasa a jihar ta Georgia a shekarar 2020 daga cikin mukarraban nasa da ake tuhuma har da lauyansa Rudy Giuliani wanda tun a ranar Laraba ya mika kansa gabanin wa'adin ranar Juma'a da hukumomin jihar ta Georgia suka ba su don su mika kansu. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Grace Ayunibi da Aisha Ma'azu sai kuma Des da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Gaida Muhammad Lalo yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aika mana ta email
Sakon mu na farko a yau cewa yi sakawa kasan Niger takunkumi wannan duk makircin kasashen Yahudawa ne domin hada kai wajen jefa arewacin Najeriya cikin ukuba to ta Allah ba ta ku ba Allah zai kama na dauki da kasashen mu na Afirka sako daga bashar mai gyaran radio Kamba da Salihu Isa Fana da Garba na Hali Kamba KB sai sakon mu na gaba da ya fara da sallama yace Allah ya sa zaman da hukumar gudanar da kungiyar Ecos ta Abuja domin duba halin da ake ciki a rikicin siyasar Niger yayin tasiri sako daga Usaina mata Alhaji Umar Foeba Gashuwa shi ma abocin aikowar sakonni a kode yaushe Shehu Adamu da Jauce wayi batun gaskiya bulalar yunwar shugaba Tinubu fa ta zama hantsile ga gidan kowa babu baba biyaro kowa kashi take bashi Allah ya kyauta sakon mu na gaba ya fara da sallama yace VOA Hausa a gaskiya zan bawa ƴan uwa na manoma shawara kada tsadir amfani yau da rego ku sai da abincin ku daga baya ku zo kuna da na sani lalle kuna buƙatar kuɗi amma ku yi wa kanku karatun tanusu sako daga Ayuba Isa Ubanziga
da Malam Kura da Umar Sayasa a jihar Yobe. Shi ma sakonmu na gabar sallama ya fara yace BOY Hausa a daidai wannan lokaci da Allah ne kadin ya san talakawan da ke kwana da yunwa a Najeriya. Nake kira ga mawadata da su taimaka wa talakawa mabukata da tallafin abinci domin rage radadin wannan kunci na rayuwa da ake fama da shi. Kowa ya taimaki wani to shi ma zai ga budi a harkokinsa da nema. Allah ya sa wannan kira je kunnon waɗanda ya dace. Sako daga Isuhun Dila Faki. Sai kuma sakonmu na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Usaini Dangwa ta Karasuwa da Baba Gana Alhaji Anushiya Wacakal tare da Fati da Jamila matan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau. Suka ce ko kawo da al'ummomin jihohin Zamfar da Katsina ke yi kan barazanar yunwa ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba. Domin wallahi ko mu al'umman jihar ne da Allah ne kaɗai ya san iya adadin yawan mutanen da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa. Dan haka mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana mafita. Sakonmu na gaba cewa yanzu na sojojin Najeriya ina taya ki jimami da alhini bisa ga rasa rayukan da wasu dakarun ki da kika yi har su 20 sanadiyar harin da wasu ƴan ta'adda suka kai a jihar Neja. Da fatan zaki ƙara kaimi sosai wajen ganin kin kawar da duk wasu ƴan ta'adda da ke zama barazana ga rayuwa da dukiyoyin jama'a a ko ina suke. Sako daga Alhaji Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Sai kuma sako da ya fito daga karamar hukumar Kamba jihar Kebbi da Garba Nahali da Mansur Salihu Fana da Ibrahim Salisu Fana da Salisu Jitama Fana suka fara da sallama suka ce BOY Hausa dan Allah muna kira ga shugaban kasar mu na Najeriya Alhaji Ahmed Bola Tinubu da yi wa Allah da annabinsa ya gaggauta duba halin da al'ummar kasar Najeriya suke ciki na fama da yunwa sanadiyar janye tallafin man fetur a Najeriya. Dan haka yayi wa Allah da annabinsa ya mai da tallafin mai ko za mu ji saukin tsadar rayuwa da muke ciki domin wallahi ba a maganta matsalar yunwa. To ya za a iya samun barayi maza da mata ko kuma zinace-zinace ga mata saboda rashi da yunwa? Da fatan kiran mu ya kai ga shugaba Bola Ahmed Tinubu. To da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A takaicen yayin wata ziyara a Kiev, Prime Minister Norway Jonas Gahr Støre ya faɗa a ranar Alhamis cewa ƙasarsa za ta tallafa wa Ukraine da jiragen yaƙi samfurin F-16. Nan take Støre bai faɗi adadin jiragen da za su bai wa Ukraine ba, amma ya ce kila kasa da 10 ne. Yan sandan Maui sun bayyana sunayen mutane 388 da aka kasa gano su bayan wutar dajin da ta auku a farkon watan nan. A wata sanarwar bidiyo da aka watsa a jiya Alhamis, shugaban ƴan sandan Maui John Pelletier ya ce ya fahimci cewa fitar da sunayen mutanen zai iya jefa ƴan uwan waɗanda ba a gani ba cikin mawuyacin hali, amma dai za su taimaka wajen gudanar da bincike. Jerin sunayen dai ya kunshi lambar wayar mutanen da inda za a iya samun su. Sashen da ke kula da al'amuran yara ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta yi gargaɗin cewa shekara guda bayan mummunar ambaliyar ruwa da ta auku Afghanistan, miliyoyin yara suna buƙatar tallafi na jin ƙai da kuma kulawa ta musamman. Gargaɗin UNICEF a yau Juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi a gabashin lardin Pakistan suke ƙoƙarin kwashe mutane daga yankin kogin Sutlej da ke ambaliya. Sannan kuma yana zuwa ne watanni bayan kasashe da dama da kungiyoyin ƙasa da ƙasa a wani taron Majalisar Duniya da aka yi a Geneva suka yi alƙawarin tallafawa Pakistan da sama da dala biliyan 9 da zai taimaka mata wajen farfado da tattalin arzikinta bayan ambaliyar ruwan da ta auku a baran. Dakarun Australia da Philippines sun yi wani atisaye a ranar Juma'a a wani muhimmin wuri da ake takaddama a kai a kudancin tekun China, yankin da China take ikirarin nata ne, inda shugaban Philippines Ferdinand Marcos ya yi jinjina tare da nuna mahimmancin wannan haɗin kan. China ta aiki ɗaruruwan jami'anta a gabar teku dakarun sojin ruwa da sauran jami'ai masu tsantsi a kan tsaunuka da kudancin tekun China.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakatar shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar karfe 8 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama ga gaisuwar ce muna ga Abubakar Shehu Sanyinna, wanda aka fi sani da Abu Gurmu bisa ga samun karuwa da aka yi na ya mace Hawwa'u a ranar Laharin da ta gabata da fatan Allah ya raya kuma daiya ba. Yanzu a madadin Aisha Mu'adhu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Des Nicolin da ya kula da sauti ya kuma ba da umarni har ma da injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk sanin nake muku fata alkhairi ma assalamu.